Sashin Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Numar da Dalo da kuma Niyar Muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Talata 29 ga watan Mayu da fatan masu azumi kuma an yi sukurin lafiya. Ibrahim Kalma Sigirba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu tsakanin labaran.
A Najeriya yayin da ake bikin ranar demokradiya a yau a karan farko masu fafutuka sun kebe wata rana domin nuna juyayi kan yawan kashe-kashen da ake samu a kasar. Faransa ta baiwa wani dan ciranin kasan Mali shaida zama dan kasa saboda kubutar da wani yaro da yi daga faduwa daga wani bene. Sannan shugaba Trump da Prime Minister Japan Shinzo Abe sun amince za su yi wata ganawa kafin tattaunawar Amurka da Koriya ta Arewa.
Kanin labaran kenan. To a yayin da yau take ranar demokradiyyar Najeriya da kuma cika shekaru uku da kafa gwamnati mai ci, wasu na suka, wasu kuma na yabo musamman ma
wajen yaki da cin hanci da rashawa da kuma fatattakar ƴan kungiyar Boko Haram, yayin da a ɗaya gefen kuma ke ganin babu wani abu da gwamnatin APC ta tsinana a cikin shekaru uku.
To za a ji wannan da kuma fargar da aka yi a ƙasar Ghana cewa an fara jarabtuwa da shan ƙwayar tramadol. Kamar kowace ranar Talata, Ali Mustapha Sokoto na tafa da shirin sa na tsaka mai wuya. Za kuma a ji karatun Alkur'ani mai tsarki albarkacin Ramadan. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Yau take ranar demokradiya a Najeriya shekaru 19 bayan da ƙasar ta koma bin tafarkin demokradiyyar ko kuma mulkin farahula. Hakan ne hakan nan wayo ce ya cika shekaru uku da fara gwamnatin shugaban ƙasar Muhammadu Buhari. ƴan siyasa daga jam'iyyar APC mai mulkin ƙasar APC da kuma ƴan hamayya suna ta tofa albarkacin bakin su kan wannan rana. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce ba don shugaba Buhari ya karbi ikon ƙasar ba. Allah kaɗai san inda ƙasar take a halin yanzu. A daidai haka ne a jiya Litinin a karan farko wasu ƴan Najeriya suka keɓe wata rana domin yin juyayi a ɗaukacin ƙasar. Masu fafutuka da ƙungiyoyin fararen hula daga sassan ƙasar sun ware ranar 28 ga watan nan na Mayu domin su ƙalubalanci abin da suka kira yawaitar samun tashin hankula a Najeriyar. Gwamnatin Najeriya dai bata ware makamancin wannan rana ba, wacce za a yi juyayin waɗanda suka mutu a rikice-rikicen ƙasar, wacce ƙungiyoyin fararen hula suka jagoranta. Ɗaya daga cikin jagororin wannan tafiya, wacce aka wa laƙabi da Enough is Enough a Turance, wato abin ya isa haka, ya ce sama da mutane 3,000 a kashe a wannan shekara. Wannan sabar fafutuka na zuwa ne yayin da yakin da gwamnatin Najeriya ke yi da mayakan Boko Haram ya shiga shekara ta 10. Baya ga haka akwai mummunan rikici tsakanin Fulani da makiyaya wanda wato da manoma, wanda rahotanni ke nuna cewa dimbin mutane kan mutu a kowane wata a sanadiyarsa. An bai wani ɗan cirani daga ƙasar Mali da ke zaune a Faransa ba tare da izinin zama ba, sunan Spider-Man a Turance, wato mutumin gizo-gizo. Aka kuma jinjina mai a matsayin jarumi bayan da ya rarrafa jikin wani bene a birnin Paris ya ceci wani yaro da ke reto a hawa na hudu. Ɗan shekaru 22, Mamadu Gassama ya ce lura ya cewa yaron wato rayuwarsa na cikin haɗari. Wannan lamari ya faru ne yayin da shi matashin ya je unguwar kallon ƙwallon ƙafa a wani gidan cin abinci. Gassama ya faɗa wa sashin bambaranci na muryar Amurka cewa sun yi odin abinci kenan shi da budurarsa za su fara ci, sai ya ga dandazon jama'a a waje. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yaba wa wannan matashi ɗan cirani yayin da suka haɗu gaba da gaba a jiya Litinin a fadar gwamnati ta Elysee, saboda wannan jarumta da ya nuna yana mai cewa Gassama abin kutance ne. Shugaban na Faransa ya baiwa Gassama lambar yabo ta nuna jarumta, sannan aka ba shi takardar shaidar zama ɗan ƙasar ta Faransa da kuma aikin yi a ma'aikatar kashe gobara. Yayin ganawar tasu Gassama, wanda ya fito daga yankin Kayes da wato daga asalin ƙasar ta Mali, ya faɗa wa shugaba Macron cewa Allah ne ba shi ikon ceto wannan yaron. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump da Prime Minister Japan Shinzo Abe za su yi wata ganawa kafin taron kolin da aka tsara za a yi tsakanin Trump da shugaban Korea ta Arewa Kim Jong-un. Mun amince mu gana kamin taron koli tsakanin Amurka da Korea ta Arewa, Abe ya faɗa mana ma labarai a birnin Tokyo bayan tattaunawa ta wayar hodi da shugaban Trump a jiya Litinin. Sai dai fadar gwamnati ta White House bata amsa tambayoyin da muryar Amurka ta yi mata ba kan ƙarin bayani game da ganawar ta Trump da Abe. Kusan Amurkawa 34 suka mutu a yankin Korea a sanadiyar yakin da kasashen Korea biyu suka gwabza na tsawon shekaru uku. Trump da Abe dai za su halarci wani taron koli na tattalin arziki da za a yi na kasashe bakwai da suka fi karfin tattalin arziki a duniya a Canada. Jami'an Amurka da na Korea ta Arewa sun haɗu a yankin Korea wanda baya ɗauke da sojoji a ranar Litinin. Wata babbar tawaga daga Afghanistan ta kai ziyara zuwa makwabciyarta Pakistan a ranar Lahadi inda aka tattauna kan batutuwan tsaro da kuma haɗin kai a fannin yaƙi da ayyukan ta'addanci. Mai ba da shawara kan harkar tsaron ƙasar ta Afghanistan Hanif Amtar ne ya jagoranci tawagar manyan jami'an tsaron ƙasar ciki da ministan cikin gida da shugaban hukumar leƙen asiri a wasu taruka da aka yi da shugabannin sojoji da na fararen hula a Pakistan. Bakin sun haɗu da mai ba da shawara kan harkar tsaro na Pakistan Nasir Janjua kafin babbar ganawar da suka yi da shugaban rundunar sojin ƙasar General Amar Javed Bajwa. Bangarorin biyu sun amince su ɗauki wasu matakai da za su taimaka wa Pakistan da Afghanistan rage yawan tashin hankula da 'yan ta'adda ke haddasawa, kamar da wata sanarwa da sashen yaɗa labaran rundunar sojin Pakistan ya fitar bayan tattaunawar. Zargin da kasashen biyu ke jefawa junansu wajen tallafawa hare-haren ta'addanci a junansu ya jima yana raunana dangantakar da ke tsakanin Pakistan da Afghanistan. A halin da ake ciki kuma, Taliban ta ɗauki alhakin kashe wani ɗan ƙasar ta Afghanistan mai suna Gul Nabi a ranar Lahadi. Nabi dai shi ne wanda a ƙashin kansa ya baiwa shugaban Amurka Donald Trump lambar yabo ta bajinta. Taliban ta kira shi a zaman mai laifi saboda ayyana wannan yabo. A wani mataki na dakile sukar da ta biyo bayan kama wasu bakakin fata biyu a ɗaya daga cikin shagunansa a kwanakin baya. Kantin sayar da shayin gahawa ko kuma kofi na Starbucks zai rufe shagunansa 8,000 a Amurka a yau Talata. Kamfanin ya ɗauki wannan mataki ne domin ya yi amfani da damar ya horar da ma'aikatansa dabarun yaƙi da nuna wariya. A ranar 12 ga watan Afrilu wasu bakakin fata biyu a birnin Philadelphia suka shiga shagon na Starbucks. Kuma ba su yi komai ba daga ɗaya daga cikin kusu wato cikin ma'aikatan kantin ya kira 'yan sanda, lamarin da ya kai ga aka kama bakakin fatar. Wannan mataki ya janye zanga-zanga da zargin nuna wariyar launin fata a daukacin Amurka.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a Najeriya inda yau take ranar demokradiyyar ƙasar kuma ranar da gwamnatin mai ci ke cika shekaru uku bisa gadan mulki. Kamar dai yadda hakan ya gada, wasu na yabo, wasu kuma na caccaka. Ga wakilin Mustapha Nasiru Bakari da cikakken rahoton.
A Najeriya a ranar 29 ga wannan wata na Mayu ne ake bukukuwan ranar zagayowar komawa ga mulkin farar hula a ƙasar, inda a gefe guda kuma gwamnatin APC a ƙarƙashin jagorancin Muhammadu Buhari ta cika shekaru uku cur. Gwamnatin Muhammadu Buhari dai na samun yabo daga wasu 'yan Najeriya da ke ganin ya taka rawar gani wajen yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma fatattakar 'yan ƙungiyar Boko Haram a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Yayin da a ɗaya gefen kuma musamman 'yan jam'iyyar adawa ta PDP ke ganin babu wani abu da gwamnatin APC ta tsinana a cikin shekaru ukun. To amma gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce su aikin raya ƙasa suka sa a gaba ba maganar jam'iyyar PDP ba.
A gaskiya ba ni maganan wata jam'iyya ko PDP, gama kuwa PDP nan mun yi ta shekara 16 kuma ni ma nayi PDP. Kuma maganan gaskiya a faɗe ta, ni ba ni siyasa na propaganda, amma zahiri mu mun san abin da ke ƙasa, mun san abin da President Muhammadu Buhari yayi, mun san abin da wannan gwamnati muka tara ƙasa, mun san irin dukiyar da aka samu a baya, kuma mun san irin da aka tafi da gwamnati a baya domin yi ta, banda banna da aka dinga yi duk mun sani. don dai wasu mu Allah ya bamu zuciyar musulunci da imani wasu abubuwan da kuma wasu mutane da ke sultan banza da fi muke ganin su akan titi ai saboda dai sha'anin Najeriya yin Allah Allah ya taimake mu da ka gwamnatin APC ina tabbata maka inda gwamnatin Muhammadu Buhari nan bata zo ba da rashin kuɗin da muka shiga da wani aksha a baya in gwamnatin jiya ne da Najeriya ta zama abin zama yanzu kowa san da wannan
to duk da wannan dai jam'iyyar ta PDP ta ce tana ganin haske musamman a babban zaben da ke tafi a shekara ta 2019 inji shugaban jam'iyyar a jihar Niger barista Tanko Beji
kuma mu na'am da irin goyen baya da jama'a ke bamu saboda sun san abin da ke tafiya ana dai jiran lokaci ne Allah kawo lokaci
me matsayin ku gashi batun zabe na gabatowa an ji ku shiru
ah to a ji mu shiru mana in an ji mu shiru sai me sai mu fito mu karara mu ga ma jama'a cewa ga abin ka dauka ba mu da wayo ne mun yi shiru su dauka mun yi shiru din bacci ma muke yi ba mu kome na ruwanka
yanzu wai dan takarar ku
ne ba ruwanka in lokaci ya kai da zamu fitar da dan takara zamu fitar da shi
Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
To gaida Mustafa daga Najeriya kuma bari mu kada kasar Ghana inda kamar a Najeriya ita ma ta lura cewa matasanta sun fara jarabtuwa da kwayoyi ciki har da tramadol har da kilocin kasar sun fara gargadi daga Ghana ga wakilin Ridwan Abbas da cikakken rahoton
Yau dayan irin kwayoyin nan da matasa ke amfani da shi babu kakkautawa ne tramadol Dr. Abdulrahim Salisu Angu clinical psychologist ne a babban asibitin Kolibu sashin masu tabora hankali ya koyi min bayani akan tramadol din
wanda yake an masa aiki na jiki kafin cin ko a dole an fara wani gaba cikin jikinka to idan an kare saboda zafin da yake yana tare da aikin da aka yi to ana iya kan baka kamar misali tramadol ka sha yanda zai kashe wannan zafin nan to ainihin maganin da ake cewa tramadol kenan idan misali doctor ya baka paracetamol ya ce ka sha kwayuka 10 ne kai ta shan shi biyu da safi da rana da daddare sai kai kana dauka ka dauki da biyu biyun ka ya kare sai ka je ka sai sabu sai ka zo ka dauki
ra'ayin kanka
kai ra'ayin kanka sai kuma ka koma sakewa ka je ka sai to zai zo kai lokacin da wannan biyun da kake shan nan ba zai maka aiki ba to haka shi kuma tramadol
tsoron da likitoci ke ji shine
na farko yana duhunta maka kaifin hankali na biyu sai kaga eh ka jarabta sai sa baka iyawa in ba ka dauki ba
Ridwanullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
Allah ya sa ba kuma gaida Ridwan yanzu kuma bari mu za ku da gefe guda a saurari karatu daga Alkur'ani mai tsarki albarkacin Ramadan
Ismi Adam Mustafa Jibrin fi madrasati al-Ansar Islamiyya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم
To da fatan an amfana yanzu kuma ga Ali Mustafa Sokoto da shiri na gaba
Saka mai wuya
Ai matsalan mu da ƴan adawar nan menene lokacin da ake daukowa ai kashe mu raba shi a ya wuce a yanzu sai kai aiki a biya ka sai kai noma ka ci amma da zuwa akai a baitul malin kasa a ciko buhuna da kuɗi ba kai kayan dala ba shi yasa ai aka ga sanya hannu
yaushe ni ina Niger kai kana Niger muna raye a kasan nan nan aka yafe mu nan muka girmo ƴan siyasa ne mun san abin da yake kaina kawowa ka gaza fadin gaskiya ko da kadan ci
menene ba gaskiya ba cikin wannan
duk abin da Usman ya fadi ba gaskiya bane yanzu ina zancen ruwa a garin su babu ruwa
jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri da tsaka mai wuya
Shin gaskiya ne shugaban Niger na yau yana kokarin yin abin da Tanje ya so yi a shekarun baya lokacin mulkin sa na yin tazarce?
Wani sautin muryar da aka bayyana a matsayin hirar da Isu Bra, sakataren janar na kungiyar matasa ta EJN yankin Zandar, yayi da wani dan jarida wanda kuma ake ta yadawa yanzu haka ta hanyar WhatsApp ne ya haifar da muhawara. Kasancewar muryar na dauke da kiraye-kiraye ga shugaba Isu Muhammadu ya nemi wa'adin mulki na uku domin ci gaba da abin da EJN din ta kira tabbatar da tsaron kasa, duk kuwa da cewa wa'adi biyu kawai doka ta tanadi. Batun tazarce wani abu ne da jama'ar Niger ke dauka da matukar muhimmanci bisa la'akari da abubuwan da suka faru a zamanin jamhuriya ta biyar, lokacin da shugaba Tanja Muhammadu ya kuskure kundin tsarin mulki domin baiwa kansa jalolin shekaru uku. Saboda haka mataimakin shugaban jam'iyyar Model Lumana ta 'yan adawa Isu Isaka ke cewa,
ka san shugaban kasa kun yana cewa shi regime semi presidential din nan bai amince da shi ba, ya yi so regime presidential. To dan haka nan ne an yi dan komi da komi dan a samu cikin assembly da take jewa bai kai ayi referendum ba, deputy sai to azan hannu bisa constitution su sace article din nan mai hana ayi shugaban cikin kasa so uku. Muna nan muna kallon su.
Sai dai wani kakakin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Asmanu Muhammadu ya karyatar da dukkan wani yunkurin tazarce, domin a cewar sa shugaba Isu Muhammadu ba zai taba saba alkawali ba.
Magana Isu guda ce ya yi al'umma alkawali, al'umma ya tambaye su bashi amana sun bashi so daya so biyu takardu na kasa wanda aka ce ma constitution sun tsaida duk shugaban kasar Niger bakin mandakin shi guda biyu ne, to su shugaban kasa in Allah da za shi.
Tsage da sile, to wannan sabuwar magana fitana bullowa ne yayin da muke nazarin shekaru bakwai na mulkin shugaba Muhammadu Isuhu a mahara da wakilin mu na Yemai Yusuf Abdullahi shirya mana a cikin Yemai din. A tsakanin manyan 'yan siyasa guda biyu wanda kowannensu yake wakiltar rukunin ɓangarorin jam'iyyu daban-daban, wato Asmanu Muhammadu na haɗakar jam'iyyun da ke tare da ita gwamnatin PNDS tarayya mai ci yanzu, da kuma Dudu Muhammadu da yake wakiltar rukunin jam'iyyun 'yan adawa, kuma suna gwabzawa ne kan kamun ludayin ita wannan gwamnatin ta Isuhu a cikin shekaru bakwai da ta yi kankaragen mulki. To kafin mu maida kuka ita muhawara din da ci gabanta, bari mu fara jin ta bakin wasu 'yan Niger kan wannan mulkin.
Sunana Abdulkadir Muhammad, wanda aka san da suna mai dalili namu.
Mutum tara ne ba a cewa goma ne shi, a ce duk abin da mutum ya yi daidai ne, amma ai mutum in shi ne hasirin iza hasada, wato ya san da ƙasar nan an yi abubuwa na hikima, an yi abubuwa na mamaki, kuma ƙorafe-ƙorafen da kaga wasu suna yi kamar kuɗin banza ne suka bar yawo, kamar akwai ma'aikatan boge waɗanda yake babu aiki amma kuma ana ɗaukar albashi.
Sunana Alhaji Lawali Deje. Mu ayyamu dan FR Lumana dama mun yi ta gayyen wa'annan abubuwa dan ganin taki-taken wanda ke jagorancin ƙasar nan, mun san da dole sai an shigo cikin yanayin da ake ciki yanzu.
Haka ne, to a shafotar da muka yi a makon jiya lokacin da muka fara gabatar da ita wannan muhala din, wakilin gwamnatin ta Niger ya jera abubuwa da yawa da ya ce shugaba Muhammadu Isuhu ya samu nasarar kammala su a cikin wannan shekaru bakwai din da yi a kan karaga. To amma abin tambayar shi ne,
Haji Asumana, daidai lokacin da kake ikirarin cewa an samu ci gaba a fannoni daban-daban a mulkin shugaban ƙasar Niger Isuhu Muhammadu a tsawon shekaru bakwai, Haji Dudu ya kwatanta cewa irin abubuwan da kuka aiwatar ba su ne damuwar talaka kamar wasu gina hanyoyi da dai sauransu?
Ai bai karyata ba abin da nake yi, nagode wa Allah, kuma al'umma sun saurara. Amma inda nake so shi in karyatar da abubuwan da ke gayawa na zancen hanya, yau shugaban kasa Isu Maudu yana magariya, ya je buɗe hanya daga da magaram magariya farancikin Nigeria, bakin iyakar Nigeria, bakin boda ta Nigeria. Saboda haka ai malam Hausawa suka cewa ga na gaba ake ganin zurfin ruwa, mu abinda mun ka sani haɗi kuma mu cika.
Amma ana gani kamar abubuwan da kuke mai da hankali ba su ne damuwar talaka
ba. Na ce maka talakan Niger abinda an damu shi ruwa ne, abinda talakan Niger ke bukata ruwa na sha. Akwai garin da zaka zuwa nan kasar ga sai kai meta 660 kacin kacin ruwa, in ka dauki jaha kamar jihar Tawa, kamar jihar Agadez, wani kusan iyakar farancin da Tawa, da kadan arewacin da arewacin maradi wajen da kwaro sai kai meta 660 ko da 50 kakin kacin maruwa na forage to waɗannan forage da aka ce mai cibi lashi kamar wanda aka yi mayyan manyan forage a jayo a gama da gari zuwa gari kamar a koha gari babban gari ai a koha gari bakwai a jaruwa a kai masu Isuhu Muhammadu zakwashi iko abinda an kai 806 saboda haka mu muka san inda ruwa ke sauka saboda da Hausa ake cewa mai kai shi ya san ma'azar tsoron shi
amma ya kutanta cewa ba a taba samun mulkin da talaka yaji a jikin sa ba
ya kasance a cikin yo ba za ka hana dan adawa a cikin wannan lokaci da muke ciki ba shi wadi haka bawan Allah ko da shike lokacin da suka yi mulki su a majalisa suke ba san abin da an kai majalisar mulki ai matsalan mu da ƴan adawa nan menene lokacin da ake daukowa ai kashe mu raba shi ya wuce a yanzu sai kai aiki a biya ka sai kai noma ka ci sai kai kiyo ka ci amma da zuwa akai a baitul malin kasa a ci ko buhuna da kuɗi ba akai kayan dala ba shi yasa ai aka ga zanya hanyoyi yayi zancan hanya a gadas hanya a gadas fina sama ta kare an samu fina sama tun yaushe kuma an so mu aikin nan kowa ya sani sai aka samu matsala ta tsaro ta dan dakatar da aiki wannan ba gaugawa bane ai mu hissan ai wannan hanya tunda in bai mance ba na gayi dazu mai kai shi na san ma'azar tsoron shi kai ya mance da prime minister kasan nan daga jihar Agar zai fito kenan ai wani waje kan mutane su ce ai gidansu yazo yayi shine adalci shike adalcin wannan gwamnati a faro wani waje dan kala a gida kaka mance da wani lokaci da aka dan gudda ta wasa kola ya kamata a ce da magaram an kai wannan aiki sai bana aitawa saboda akwai kokowa gwamnati ta dan gudda tace a'a to tun akwai kokowa yanzu aitawa bade ayi zanta magaram ai kaji cece ku can da an kai cewa an kai a ai shugaban kasa Isuhu Muhammadu ya amshe abu ya maido kasar garin su ba ai da magara ba a kala ba itace kuma suna
ya magana ilimi wanda aka kwatanta cewa a wannan mulkin ilimi ya tabarbare ga yajin aikin dalibai da malaman makaranta
ai abin da ke bani mamaki wannan shine gwamnatin nan abinda ake ce ma ikollar mal wanda ke karantar da mushannin lakon ko da muka zo a lokacin su na ai ilimi lalace lokacin da suka dauki contractual babu makarantun ne na horar da malaman makaranta sannan ana daukar yara waɗanda kawai mutun da ka samu brevet kai samu rinturinci su mun kai sun bata kasa kacakacak babu ilimi yara ba su karatu babu yadda za a yi yaro shi su iya karanta bihi daga cikin wannan
wato kana nufin matsalolin da ake fama da su a wannan
barai kuwa gado ne da mun katarda
Haji Dudu wannan shugaban kasar Niger Isuhu Muhammadu ba tunyo ba yake kira gare ku ɗan adawa na ganin cewa kun zo kun kama an yi mulki tare da ku me yasa ba ku zo a dama da ku ilimin da ke gare ku kuma ku kawo gudumoku a jini kasa
wato babu babbar hasara sai kage mutun da riga da wando na mutunci da hullar mutunci irin na karamci sai kai ka zuciyarsa ba haka bane me nake nufi anan wato farar riga ce daga waje bakar zuciya ce daga ciki miye bakar zuciyar ita ce ta rishin fadin gaskiyar labarin abin da ake ciki yaushe ni ina Niger kai kana Niger muna raye a kasan nan aka yafe mu nan muka girma mu ƴan siyasa ne mun san abin da yake kaina kawowa kaga za fadin gaskiya ko da kadan ci
menene ba gaskiya ba cikin wannan
duk abin da Usman ya fadi ba gaskiya bane wato rena ma hankalin talakan Niger
misali
saboda abubuwan da ya fadi wani an yi laku an yi kwalta a kaza ga za fadin daidai zance yanda lamari yake menene zancen yanzu yana zancen ruwa a garin su babu ruwa a garin su sai an yi kilo bakwai ake zo a sharuwa shi Usman
na ina kenan
ya san garin su nan kauyen buzu ne yake ya san garin su sai an yi kilo bakwai aje a sharuwa yanzu wanda yake ganin talakan garin su zai ji wannan firan zai yadda ya fadi wannan wannan ai babban hasara ce shi yasa nace babu babban hasara kaman kaga mutum kamili yazo ya fadi gaskiya kasu farinta saboda san ransa
shi yasa muke wahala a kasar nan. Shugaban kasar nan yana yuwa yana da labarin abin da ake ciki, yana yuwa tayi masa labari ake, yana yuwa ko shi ma ba ruwan sane da abin da talaka yake wahala cikin sa. Shine zancen da muke a yanzu. Yanzu ya zancen waje yana cikin kasar da Magari, yana cikin jihar, a jihar Magari yake ba a garin Magari ba, saboda yawa garin Magari alƙawari cewa zai musu kilo 10 a cikin gari na Gudurun bai ba. An kuwa ce garin Magari zai kalli talakan garin na a irin maganar da ya kawo cikin alƙawari, na yi bakin cikin irin wannan shugabanni.
To gaishe ku malamai. To idan Allah ya maido mu kan wannan shirya makon gobe, za mu so mu ji shin tsakanin gwamnatin nan ta yanzu ta Muhammadu Isuhu da waɗanda suka gabace ta, wacce ce ta fi ciwo Niger ba su suka masu yawan gaske? Sannan me ya hana su ƴan adawa an su kiran da shi shugaba Isuhu ya daɗe yana yi musu na cewa su zo a yau Niger aiki tare da juna? Yanzu muna godiya ga bakin namu Asmanu Muhammadu da Dudu Muhammadu da kuma shi kansa wakilin namu wato Yusuf Abdullahi da ya jagorance ita muhawara din. A madadin su duka ne Ali Mustafa Sokoto a Washington DC. Mun muku lafiya.
To a gaishe ku. To da yake yau ranar demokradiya ce a Najeriya, a shirinmu na hantsi za a ji cewa
tun da farko dai babban dalilin da ya sa aka guji mulkin soja shi ne kama karya. Don haka mutane suka shayar musu da cewa demokradiyya ita za ta ba su ƴanci su samu walwala a samu ci gaba ta kowane fanni. Don haka jama'a suka gamsu suka karɓi wannan tsari aka yi ta hayaniya da soja har suka tafi.
Yanzu kuma karajin ba a samu waɗannan ba.
Musamman mu kalli wannan gwamnatin da take kai a yanzu. Kuma mu kalli manyan abubuwan da ta cira ji.
To sai a bi mu a shirin hantsi a ji cikakken bayani yanzu kan ga Mahmud Lalo da labaran duniya, amma ko shi din ma a takaice.
To yau take ranar demokradiyya a Najeriya shekaru 19 bayan da ƙasar ta koma abin tafarkin demokradiyyar ko mulkin farar hula. Hakan nan yau ce cikar shekaru 3 da fara gwamnatin shugaban kasar Muhammadu Buhari. A daidai haka ne ake ajiya Litinin a karon farko su ƴan Najeriya suka keɓe wata rana domin yin juyayi a lokacin kasar. Masu fafutuka da kungiyoyin fararen hula daga sassan kasar sun ware ranar 28 ga watan nan na Mayu domin su kalubalanci abin da suka kira yawaitar samun tashin hankula a Najeriya. Gwamnatin Najeriya dai bata ware makamancin wannan rana ba, wacce za a yi juyayin waɗanda suka mutu a rikice-rikicen ƙasar, wacce ƙungiyoyin fararen hula suka jagoranta. Amma wani ɗan cirani daga ƙasar Mali da ke zaune a Faransa ba tare da izinin zama ba, sunan Spider-Man a Turanci, wato mutumin gizo-gizo, aka kuma jinjina mai a matsayin jarumi bayan da ya rarrafa jikin wani bene a birnin Paris ya ceci wani yaro da ke reto a kwanan huɗu na shekaru 22. Mamudu Gassama ya ce ya lura ne cewa rayuwar yaron na cikin haɗari. Wannan lamari ya faru ne yayin da shi matashin ya je unguwar kallon ƙwallon ƙafa a wani gidan cin abinci. Gassama ya faɗa wa sashin bambaranci na muryar Amurka cewa sun yi odin abinci sai suka ji, wato suka ga an taru ana kallon wannan yaro yana reto. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yaba wa wannan matashi ɗan cirani yayin da suka haɗu gaba da gaba a jiya Litinin a fadar gwamnati ta Elysee, saboda wannan jarumta da ya nuna yana mai cewa Gassama abin kutance ne. Shugaban Amurka Donald Trump ya da Prime Minister Japan Shinzo Abe za su yi wata ganawa kafin taron koli da aka tsara za a yi tsakanin Trump da shugaban Korea ta Arewa Kim Jong-un. Mun amince mu gana kamin taron koli tsakanin Amurka da Korea ta Arewa, Abe ya faɗa wa manema labarai a birnin Tokyo bayan tattaunawa ta wayar tarho da suka yi da Trump. Sai dai fadar gwamnati ta White House bata amsa tambayoyin da muryar Amurka ta yi mata ba kan ƙarin bayani game da ganawar Trump da Abe. Wata babbar tawaga daga Afghanistan ta kai ziyara zuwa makwabciyarta Pakistan a ranar Lahadi, inda aka tattauna akan batutuwan tsaro da kuma haɗin kai a fannin yaƙi da ayyukan ta'addanci. Mai ba da shawara kan harkar tsaron ƙasar ta Afghanistan Hanif Amtar ne ya jagoranci tawagar manyan jami'an tsaron ƙasar.
To masu saurare, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin, sai kuma da hantsi mu sake shigowa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Mahmud Lalo da ya taya ni da CD wanda ya haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin John Ellison, ni naku Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.